This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan amuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a 21 ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanun labarai.
Ibrahim, sojojin Amurka sun kira wani taron da ake sa ran kasashen Afirka 30 za su samu wakilcin hafsoshin tsaron su a Botswana da zimmar warware matsalar tsaron da ta dabaibaye nahiyar. Dakarun Isra'ila sun zafafa hare-haren su a fadin zirin Gaza yayin da ake ci gaba da gwamza fada. Sannan Ukraine ta kai hare-haren jirage mara matuka da suka auna matatun man Rasha.
To, kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji halin da ake ciki zuwa yau Juma'a game da takaddamar sarautar Kano, inda wasu ɗan ƙasa wato jihar ke cewa
duk wannan abun ba shine a gaban mu ba. Babban abun da yake gaban mu da a yanayin yanda tsadar rayuwa ake cikinta, kuma sannan indo suna ta rigima a tsakaninsu.
Za kuma a ji cewa gwamnatin jamhuriyar Niger ta soke kwangilar harkokin ma'adinin uranium da kamfanin Orano na kasar Faransa, shi kuma kamfanin ya ce zai maka Niger kotu.
Duka kasashe na duniya masu bukatar nuclear ko suwa ne ne ma in suna son hulɗa da mu su zo in su sai shi da daraja a saida musu, amma kasa hidima a ba 'yan kasa aiki.
To, kamar kowace ranar Juma'a, yau ma muna tafa da shirin da ɗan gari wanda yau Mustapha Nasir Batsari ke gabatarwa, inda yau shirin ya bakunci garin Kambi na karamar hukumar Moro a jihar Kwara Najeriya. Za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin masu saurare, amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya, ga labaran duniya. Hafsoshin tsaron kasashen Afirka 30 ne ake sa ran za su halarci wani taron soji na wuni biyu a Botswana makon gobe, inda za su tattauna akan kalubalolin tsaro da zaman lafiyar nahiyar. Rundunar dakarun Amurka na Afirka, ko kuma AFRICOM a takaice, ne ta shirya taron, wato taron tsaron, wanda shine karin farko da zai gudana a Afirka tun bayan babban taron na farko a shekarar 2017. Ofishin jakadancin Amurka da ke Gabron ya fitar da wata sanarwar da ke cewa Amurka za ta karbi bakoncin taron da haɗin gwiwar manyan jami'an tsaro daga fadin Afirka a Botswana zuwa makon gobe. Manyan masu gabatar da kasidai da masu tattaunawa sun haɗa da manyan jami'an fararen hula da jami'an soji. Bisa bayanan Laftanar Kwamanda Bobby Dixon, mai magana da yawun rundunar ta AFRICOM.
The aim to tackle the pressing security challenges on the African continent and to find
Bobby Dixon yace manufar taron ita ce don tunkarar matsalolin tsaron da suka addabi nahiyar da kuma lalubo hanyoyin aiki tare don tabbatar da cewa Afirka ta zauna lami lafiya. Daga yunkurin shawo kan matsalolin ta'addanci zuwa barazanar kutse ta yanar gizo da ayyukan tabbatar da zaman lafiya, wannan taron zai tabo duk waɗannan batutuwan. Za a samu bayanai daga masana da shugabannin sojoji akan dabaru da hanyoyin kulla dangantakar da za su ƙarfafa samar da dunkulallen tsaron Afirka. Wannan ya wuce taro kawai, wata muhimmiyar hanya ce da za ta kai ga tabbatar da tsaron nahiyar Afirka baki ɗaya. AFRICOM ta ce taron zai ɗora akan nasarar da tarukan baya suka cimma. Taron na bara, wanda ya gudana a babban birnin ƙasar Italiya Rome, ya samu halarcin wakilai daga ƙasashe 43. Dakarun Isra'ila sun yi talugudan wuta a Rafa da sauran yankuna a fadin zirin Gaza, sannan sun yi arangama na gaba da gaba da mayakan kungiyar musulancin Falastinu Hamas, kamar yadda mazauna da dakarun Isra'ila suka faɗa. Mazauna sun ce da alamu Isra'ila tana yunkurin cika burinta na mamaye Rafa baki ɗaya ne, birnin da ke kudancin Gaza da yake fuskantar hare-haren Isra'ila tun farkon watan Mayu. kasancewar Isra'ila ta riga ta mamaye yammaci da arewacin birnin. Tankuna suna ta kutsawa yankin yammaci da arewacin birnin. Dakarun Isra'ila sun yi ta kai hari daga jiragen sama a tankoki da jiragen ruwa daga gabar teku. Lamarin da ya sanadiyar raba mutane da muhallansu a cikin birnin da wato da adda ya kasance mafaka ga sama da mutane miliyan daya da suka rasa muhallansu waɗanda aka tursasawa da dama daga cikinsu su sake gudu. Jami'an lafiyar Falasɗinu sun ce akalla Falasɗinawa 12 ne wasu har-harin Isra'ilar suka kashe yau Juma'a. Ukraine ta faɗa yau Juma'a cewa wasu har-harin da ta kaddamar su yau sun auna matatun mai da dama da cibiyoyin soji a kudancin Rasha, wanda Moscow ta ce ya yi sanadiyar kisar mutum guda. Rasha ta ce ta kakkaɓo jirage mara matuka 114. Kiev ta auna matatun man Rasha da dama cikin 'yan watannin bayan nan. Tana mai cewa hakan ya dace kasancewar Rasha tana dogaro da su ne ta samu kuɗaɗen da take ɗaukar nauyin sojinta. Ita ma Rasha ta kai munanan har-harin da suka auna na'urorin samar da makamashin Ukraine da dama. Sojojin Ukraine sun ce sun kai har-harin jirage mara matuka matatun mai a Afiski, Ilski, Kranuzda da Astrakhan, sannan da wata cibiyar sadarwa da leƙen asiri da ke kudancin Rasha.
To, an jima kaɗan Aisha za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu kanan dabu a Najeriya, inda za a ji halin da ake ciki game da rikicin masarautar Kanan. Mahmud Ibrahim Kwari, gare ka.
Takaddamar dai ta ƙara zafafa ne a jiya tun bayan da babbar kotun tarayya ta bayyana wani ƙwarya-ƙwaryen hukunci dangane da rikicin masarautar na Kano. A hukuncin na jiya, alƙalin kotun mai shari'a Abdullahi Muhammad Liman ya bayyana cewa sa hannu akan dokar masarauta da sake naɗa Sarki Muhammadu Sanusi da gwamna Abba Kabiru Yusuf ya yi a ranar 24 ga watan jiya dukkaninsu haramtattun ayyuka ne, kuma kotun ta shafe su ba tare da ɓata lokaci ba. Sa'o'i kalilan bayan zartar da wannan hukunci na kotun tarayya ne, sai gwamnatin jihar ta Kano ta bakin kwamishinan shari'a Barista Haruna Isa Daideri ta sanar da cewa za ta rushe katangar gidan sarkin Kano na Nasarawa GRA, inda Alhaji Aminu Ado Bayero ke gudanar da harkokinsa na fada tun bayan barkewar wannan rikici. Gwamnatin ta kuma umarci kwamishinan 'yan sanda na jihar ta Kano ya fitar da Sarki Aminu daga fadar ta karfin tuwo ba tare da jinkiri ko ɓata lokaci ba. Jim kaɗan bayan bada wannan umarni ne, wani lokaci bayan sallar isha'i a jiya, aka girke motocin katafila a daura da fadar Sarki Aminu Ado Bayero, al'amarin da ke alamta cewa gwamnati ta shirya tsab domin aiwatar da wannan aiki. Sai dai har zuwa lokacin hada wannan rahoto da rana, ba a kai ga rushe katangar ba, kuma daga bisani ma an sauya waɗancan motocin katafila matsuguni zuwa kusa da gidan gwamnatin Kano. Hannu guda kuma an ƙara yawan jami'an tsaro da ke ba da kariya ga fadar mai martaba Sarki Aminu Ado Bayero, inda suka kulle wasu daga cikin hanyoyin da ke makwabtaka da fadar. A ɗaya ɓangaren kuma, tun a jiya ne aka ƙara yawan 'yan tauri da ke ba da kariya ga fadar Sarki Muhammadu Sanusi na biyu, inda yake gudanar da harkokinsa na fada. Tuni dai Kanawa ke bayyana albarkacin bakinsu dangane da wannan hali na kikikaka da aka shiga kan sha'anin sarautar Kano.
Nana Kamilu Yalo Kofi, di duk wannan abun ba shi ne a gabanmu ba. Babban abun da yake gabanmu ga yanayin yadda tsadar rayuwa ake cikinta, kuma sannan indo suna ta rigima a tsakaninsu.
Malaji Abubakar, duk masu hankali wani abubuwa ya dami su. Saboda wannan rigimar da ake gaba ɗaya ba ta da amfani. Yana da kyau inda da yadda za a silo mai silo.
Ni a ra'ayina akan wannan masarauta, kamata ya ce tunda gwamnatin Socan ta sauke shi, ta sauke wannan tsohon sarki, kamata su ma su kalle su dora ra'ayinsu. In ya so in suka karbi gwamnati su ma su dora ra'ayinsu.
Rahotanni sun tabbatar da cewa yayin da Sarki Muhammadu Sanusi ya yi sallar Juma'a a masallacin cikin gari bayan ya yi zaman fada, shi kuwa Sarki Aminu Ado Bayero ya gudanar da sallarsa ne ta Juma'a a masallacin da ke fadarsa ta Nasarawa GRA, kuma a nan ne aka gudanar da zaman majalisar sarki. na nemi ƙarin bayani daga kwamishinan yaɗa labarai na Kano Baba Halilu Danti dangane da tsaikon da ake samu wajen aiwatar da umarnin gwamnati na rushe katangar gidan sarki Aminu Ado Bayero, amma ya ce kwamishinan shari'a ne ke da hurumin yin bayani a kai, wanda shi kuma ban samu nasarar samunsa ba ta wayar tarho har zuwa lokacin da na haɗa wannan rahoto. Ya zuwa yanzu dai jama'a na tafiyar da harkokinsu na yau da kullum a birni da kewayen Kano kamar yadda suka saba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida Mahmud, ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye, sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram. Ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Tun sama da shekaru biyu ne kasashen yamma suka yi ta yin kira ga Koriya ta Kudu da ta samar wa Ukraine makamai kai tsaye, suna jaddada cewa makaman Koriya ta Kudu za su yi tasiri matuƙa wajen tallafawa Kyiv ta kare kanta daga mamayar Rasha. Koriya ta Kudu, wacce ta kasance babbar mai kera makamai, ta ƙi amsa kiran. Tana damuwa cewa samar wa Ukraine makamai kai tsaye na iya tunzura Rasha ta faɗaɗa dangantakar soji da Koriya ta Arewa, wacce take neman taimakon makaman zamani da za su tunkari Seoul. To da alamu kuma wannan tunanin na iya sauyawa. A wannan makon, Rasha da Koriya ta Arewa sun sanar da ƙulla dangantakar tsaro. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya nuna alamar cewa yarjejeniyar za ta iya ba da damar samar da ƙarin makamai ga Pyongyang. Ƙulla dangantaka tsakanin Koriya ta Arewa da Rasha ya baiwa masu sa ido da dama mamaki, waɗanda suke zaton cewa buƙatar Moscow da Pyongyang na gajeren zango ne kawai. Matakin ya kuma fusata gwamnatin shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol.
To a gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahoto. Da alamar dai a kokuwar mallake harkokin uranium na jamhuriyar Niger da kasashen Faransa da Rasha ke yi da juna, ƙasar Rasha ta yi galaba zuwa yanzu saboda gwamnatin mulkin sojan Niger ta soke kwangilar kamfanin Urano na ƙasar Faransa. To sai dai kamfanin na Urano ya ce zai ruga kotu. Hamid Mahmud, gare ka.
A cikin wata sanarwa ce da gwamnatin Niger ta fitar, ta bayyana cewa ta soke lasisin gudanar da aikin kamfanin Urano mallakar ƙasar Faransa da ke yankin Imuraren na jihar Agares da ke arewacin Niger. To sai dai a nasa ɓangare, kamfanin Uranon a cikin wata sanarwar da ya fitar ya ce gwamnatin Niger ta ɗauki matakin soke lasisin nasa ne, duk kuwa da cewa ya soma gudanar da wasu ayyuka a filin haƙar makamashin na uranium da ke arewacin ƙasar tun ranar 12 ga wannan watan, bayan da ya cika dukkanin sharuɗan da mahukunta suka da ya masa. Ilyasu Abubakar na kungiyar Rotab da ke sa ido kan makamashi a Niger ya bawa yayi da wannan matakin da gwamnatin Niger ta dauka, duba da tsawon lokacin da aka shafe da baiwa kamfanin lasisi, amma kuma ba tare da yayi wani abin a zo a gani ba.
Shekara da shekaru muke jira a yi shi, kun mun sha kira da kwakwaran murya ga gwamnati a tabbatar da wannan hukumcin. Kai dokoki da aka shata da ya kamata duk kowane kamfani ya zo zai hako ma'adanai ko kuma wani abu zai bin su. Kuma su dokokin sun ce idan aka baka akwai wa'adi da ya kamata kai wannan aiki. Wannan rijijeniya ta samo asali ne a shekara 2009 tsakanin ƙasar Niger da kamfanin Urano, a wannan lokacin ana ce mishi Areva. Suka ɗauki alƙawalin 2012 za su fara wannan aiki. A yau zancen da muke muku ba a yi ba wannan aiki, kuma amma an gaya musu cikin dokokin Niger ga ƙudurin da ya ce idan ba kai ba aiki lokaci ya kai a amshi wurin gare ka. Don kuma ana mu gani kawai zartar da hukumcin doka ne, kamar tabbatar da doka ne aka yi.
Tun dai bayan juyin mulki a shekarar bara ne sojoji suka sha alwashin sake nazarin yarjejeniyoyin haƙar ma'adinai da aka baiwa kamfanonin ƙasashen ƙetare. Ka haka ne suka yi wa kamfanin kashe din kwace lasisinsa a filin haƙar makamashi uranium ɗin, idan uranan bai samu ci gaba da aikansa ba daga ranar 19 ga wannan watan. To sai dai kungiyoyin fafutuka na ganin lokaci yayi da gwamnatin Niger za ta rika sayar da arzikinta a kasuwannin duniya. Lawal Bube yana daga cikin masu wannan ra'ayin.
Duka kasashe na duniya masu bukatar nuclear ko su wane ne ma in suna son hulɗa da mu su zo in su sai shi da daraja a saida musu. Amma kasa hidima a ba 'yan kasa aiki a tattala talakawa noma kiwo duka wani abu wanda yake kawo arziki cikin kasa a yi kamfanonuka a samu a fita daga cikin halin 'yan yaran bana ko da tamu.
Tuni dai 'yan kasar Niger suka soma tofa albarkacin bakunan su yayin da wasu ke ganin dacewar hakan, wasu na ganin rashin dacewa, wasu kuma na ganin abu hanyoyin tattaunawa.
Bisa soke wannan lasisi ina ga yayi daidai kuma sai in ce an makara ma wurin soke saboda ba yau bai kamata a ce an soke shi. Abin ya dace fiye da yanda ake zato.
Wannan mataki da aka doka gaskiya bai yi ba. Mutane na ciki suna dan aiki a rage shumar cikin tahiya. In aka zo aka koma har yanzu mu ne zamu koma ba. A ba su dama a nemi tattaunawa tsakanin su yadda za a yi a samu sasanci.
Shekaru fiye da 50 Faransa ta kasance tana cin karanta bawo babbaka a Niger wajen bangaren hakar ma'adanan uranium a arewacin kasar. Sai dai masana na alakanta matakin na soke lasisin kamfanin Orano mallakar kasar Faransa da sabuwar alakar da ke tsakanin kasashen Niger da Rasha. Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
To gaida Hamid, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Da dan gari. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a wannan shiri na dadan gari, shiri na haɗin gwiwa a tsakanin tashar gidan Radio Prestige FM a birnin Mina fadar gwamnatin jihar Niger da kuma sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To shirin na wannan mako ya leka a garin Kambi ko kuma sabuwar Oloru ta karamar hukumar Moro a jihar Kwara Najeriya, garin da kwata-kwata shekarunsa 27 a duniya. To za ku ji dalilin da yasa wannan gari ya shahara kuma mun samu sa'ar zantawa da sarkin wannan gari.
Sunana da aka fi sani Muhammadu Dahungu, amma asalin sunana Muhammadu Mahazu, ni ne sarkin Hausawa na nan garin Sabo Oloro.
A takaice ba mu tarihin shi wannan gari.
Tarihin wannan gari kamar yadda muka same shi tabbas da tsoho Oloro ake. Sai Hausawa suka yi kokari cewa suna son a ba su tasu area wanda su buɗa wani gari nasu na musamman. Shine suka zo wajen Ala Angwa a wannan lokacin magaji ne su shi a da wannan kasar suka roke shi yace zai ba su. Sai aka ce to a tai wajen mai martaba sarki Ilori a je wajen Balugun bargoye jagoranci zuwa gidan sarkin Ilori aka tabbatar musu to a gwada musu. Aka zo na aka diba musu aka su gwada inda suke su sai suka gwada da suka gwada kuma aka zaka aka ce an ba su. To shine aka taso daga tsohon Oloro aka dawo nan. To yanzu gashi Allah dauka garin
na'am. To gashi kamar naji kamar suna biyu ke da garin nan, a ce Kambi a ce Sabo Oloro, yaya lamarin yake?
Ita Oloro tsohuwa ga ta can gaban mu dan garin can shine asalin Oloro. To nan ko Kambi garin Hausawa kenan a maganar yarbanci. To shine aka ce mata Sabo a Kambi garin Hausawa.
To yanzu garin nan ya kai kamar shekaru nawa da kafuwa?
Insha Allah zai kai shekara 27 zuwa 28 da kafuwa shi.
Na'am. To tunda aka kafa shi zuwa yanzu kamar sarki nawa ne aka yi a wannan gari?
An yi sarkin Hausa Alhaji Idi, amma ba an nado shi masarautar sarkin Ilori ba, shi nan magajin da ya bada wannan kasar shine ya nada shi aka yi shugaban Balugun. Da aka dakatar da shi aka ba wani Muhammadu mai leda rikon kwariya har yayi wasu shekaru, shi ma lokaci ya aka yi zaben sarauta shine da ni ne na farko wanda sarkin Ilori ya nada a nan ga zama sarki.
Yanzu kai ne sarki na biyu kenan a takaice koko na farko na uku? Yanzu kai ka shekara kamar nawa kana sarauta a wannan gari?
Yanzu ina shigo shekara 9 da jagorancin wannan gari insha Allah.
To wannan gari dai ga nan dai tabarkalla ya cika ya batse, kuma gari ne a Hausance a iya cewa na 'yan duniya. Yaya kake fama da shugabanci a wannan gari?
Yadda nake fama da shugabanci, alhamdulillah, na gode ma Allah, kai ma ka ganin mai don ka ka iskod da nake ka takire da al'umma. saboda site dinnan 36 babu dan da babu a garin nan, kowane akwai shi anan, kuma wanda aikin gwamnati ya kawo ba wanda to kuma karantawa, kowa ya katalo ya zaka nan ya zauna. To na kafa dokoki waɗanda za su taimaka min da zaman lafiya a gari, kuma shugabannin ƙasar nan sun goya min baya, ta haka muka yi nasara, nake samun zaman lafiya. Duk abin da ke kawo fitina mun dalike shi, mun ce ba ma son shi. Irin a yi aure a ce za a yi diji, dijin nan bala'i ne, za a sa TV bakin titi, yaran gari ba su karatu suna wurin yan tutu, suna wurin masu shayi, suna kallon TV ba ruwansu da karatu. Sai na ce to a kwashi askin banza, na ce babu. Kwabo da mashi wurin ɗauran aure ana dattawa walakanci ana watsa musu ƙasa, na ce babu, ba a kuma shaye-shaye cikin garin nan.
Wato a takaice dai duk wata badala a haramta ta ana.
Duk abin da muka san ya saba ma shari'a, to wallahi in ka ga shi sai dai abin da fi karfi na, ba tare da amincewa ta ba ko yadda ta da ni da committee nawa ba za mu taɓa yadda ba.
Na'am, amma na ga kaman wani bangare za ka ga irin ƙananan yara haka, ƴan mata Hausawa kaman suna zaman kansu, ka san da waɗannan mutane da ke zaune.
Gaskiya ne, na sani ka san komai da sanin za a ci nasara wannan bangare, mun same shi haka, kuma muna nan muna iya kokarin mu akan mu ci nasara a wajen. Eh, don da abin da ke faruwa tun yanzu babu shi, don da zaka isko su ka sanin birta ana shaye-shaye wani ma sai an talla-talla dauka, tun da ka tona kaga wanda ka ga yana tangadi yana yawo zakwa ka garin ga kaga babu. To mu hana.
Amma da su wayannan kananan yara ƴan mata da ke zaman kansu, kana ganawa da su ko kuma wani?
Muna kiran su mitin, ina tabbatar musu su ji tsoron Allah. Sannan na gaya mu akwai gidan durama, shi wannan gidan durama ina gaya musu duk yariyar da ta kai ba ta haura ma shekara 25 ba, na ganta wurin mai gidan durama nan na shayan sa'ai musu gaba su kashi, kuma bayan sanda su mun kama yariya muna ɗaukar ta mu sa wanda ya ɗauko ta ya biya kuɗin mota a kai ta har garin su. Mun sa an kai yariya da na Hamaiduguri, mun sa an kai yariya a Kano, Hassan Fara da Katsina.
To sarki, wannan gari na Sabon Oloro ko kuma Kambi, ka taɓa wani shiri na musamman ganin waɗannan yara sun yi ɗaukar hankali, ga su mata, ƴan mata ga su sun baro uwayensu, akwai wani shiri da kake ganin za ka yi nan gaba ko can arewa, manyan arewa da sauransu, domin ganin a taƙaita wannan abu, domin wannan abu yana da matuƙar tayar da hankali idan ka duba sosai.
To ai babu inda muka samu matsala sai can arewar. Shugabanni da iyaye na arewa su ne jamuna duk wannan fitinar ta sami Najeriya, saboda ko oho da harkar talaka, ko yayi ko kai ko zanna kirki ko zanna kwarai, ba ruwansu ƴaƴan su ka sani. Da arewa ta taimaka mana kamar yadda muka riƙe nan, wallahi da ba za a samu haka ba. Kana ganin nan bani da wani ga doka, ga wanda duk ya saba ma doka, dan da na yawa da ciki na, wallahi na yi amai bulala gaban jama'a, cikin wadawa na, wallahi an wa wasu bulala nan da suka yi abin da ya kamata yi musu bulala. Bulalan nan muna yin ta domin zai izina ga al'umma, ko da ba wata bulala ba ce, amma tana bata suna, kuma tana jawo jin tsoro ga mai aikata laifi a ce ga ci an kwanta sai gidan take mai bulala, kana shiga gari ya raka kama nuni, in ji ai ma da ita da sunan sata a ce barawo ne gidan sarki mai bulala, in lalata kai da yari a ce ai shi na da gidan wani koyi da wanci ga na mai bulala gidan sarki, amma mata aure ne kazalika. Su waɗannan su ne na adda bulala a wuri na.
To sarki, shi wannan gari yanzu wace irin nasara da a ce an samu, dan gashi nan tubarkalla ya cika ya batse?
Ai nasarorin
ta ce ya shekara kusan 100 ma,
zaman lafiyan nan da dokokin nan su ne nasarorin da muka samu.
To ko menene buƙatar mutanen wannan gari wanda ya fi ci masu tuwo a ƙwarya?
Muna da buƙatoci, don gaskiya gwamnatin nan ta ko uhudanmu, kuma aƙalla yau inda za a yi ƙuri'a babu waɗanda ba mu lashewa a garin nan. Duk wani wadda wata local government ba ta yi mu ƙuri'a ba, saboda ɗan adam ɗan da an nan, in Allah da ƙuri'a sama da 10,000 muna iya haɗa ta garin nan. Kaga ba mu da ruwa.
Wuta ma dai ni tun da na zo wurin kwana na uku ban ga wuta ba nan.
Tun kamin a ce maka a yi magana azumi, ba mu da wuta har ila yau. Ruwa babu, asibiti babu, makaranta sai bara Allah ya taimaka aka gina mana firamare, tun wasu ɗaki aji biyu da bai kola taɓa gina mana a garin Ghana sabu sun da ya gwamna, ba a koma kula ba sai nan bara an zaka an gina mana aji zuwa to nan ita muka samu. To abin damu mu an ki kawo muna mallamai masu jin Hausa. Mun yi muna da namu yaran da nake karatu da muka dauko mallamai a gida a bakaba gwamnati musu albashi domin su taimaki waɗanda ba su jin Hausa an ki dauke su. To wannan abin na bata nare.
To amma kun taba kai kukan ku wurin ita gwamnati ko kuma
ran gaske?
Na'am, me suke ce muku to?
Sai su ce mana za su yi ko a rubuto mu rubuta mu kai takardar ba mu sanin inda aka yi da ita.
Sarki, yanzu yawan garin nan misali zai kai yawan mutane kamar nawa?
Wallahi in Allah ya so yanzu garin nan in za a kirga a ce dan adam sama da 20,000 za a samu.
To shirin da dan gari dai yayi kokarin jin ta bakin hukumomin jihar Kwara akan wannan bukata ta mutanen garin na sabuwar Oloru ko kuma Kambi, amma kuma lamarin bai samu ba, domin kuwa kokarin samun shugaban karamar hukumar ta Moro ta wayar salula ya ci tura. Jama'a, abin da ya sa muke nan a cikin wannan shirin na wannan mako a madadin hukumar gidan rediyon Prestige FM a birnin Mina da kuma sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC, musamman mai kula da shirin Maryam Dauda, Mustapha Nasiru Batsari da na shirya kuma na gabatar, nake cewa mu zama lafiya.
To a gaishe ka da tawagarka, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyi masu sauraron mu.
Jama'a, assalamu alaikum. Sakonmu na farko ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, gwakarufin madaki a jihar Bauchi, tarayyar Najeriya. Ya ce, salam biyo ya Hausa, don Allah ku bani dama in kira ga dan majalisar wakilai mai wakiltar karamar hukumar Bauchi, Honorable Aliyu Aminu Garu, da ya taimaka ya rika leko al'ummar mazabarsa. Garin yadda tun da aka zaɓe shi ya tafi muka daina jin labarinsa, ba sannu ba madalla. Da fatan wannan kira nawa zai kai ga kunnuwar da na yi domin shi. Sako na gaba ya fito ne daga Sanusi Madatai da Mamman Sani Dauda daga jihar Damagaram, jamhuriyar Nijar. Suka ce, biyo ya Hausa, a gaskiya lamarin abin da ke ci mana tuwa kwarya a nan garinmu na Badaraka shi ne batun rashin hanya mai kyau da za ta sada mu da birnin Damagaram, musamman ma dai wannan lokaci na damuna da kuma rashin ɗakin shan magani, ma'ana dai asibitin kula da marasa lafiya. Wannan hakan yake haddasawa al'ummar Badaraka zuwa asibitin Gaffate da Tsamkaka da kuma birnin Damagaram. Na haka muke kira zuwa ga dukkan hukumomin kwamitin ceton ƙasa na ƙasar mu ta Nijar da su taimaka mana.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a taƙaice.
Ibrahim, a takaicen, hafsoshin tsaron kasashen Afirka 30 ne ake sa ran za su halarci wani taron soji na wuni biyu a Botswana makon gobe, inda za su tattauna akan kalubalolin tsaro da zaman lafiyar nahiyar. Rundunar dakarun Amurka na Afirka ko kuma AFRICOM a takaice ne ta shirya taron tsaron, wanda shine karin farko da zai gudana a Afirka tun bayan babban taron na farko a shekarar 2017. Dakarun Isra'ila sun yi ta lugudan wuta a Rafa da sauran yankuna a fadin zirin Gaza, sannan sun yi arangama na gaba da gaba da mayakan kungiyar musuluncin Falastino Hamas. Kamar yadda mazauna da dakarun Isra'ila suka faɗa, mazauna sun ce da alamu Isra'ila tana yunkurin cika burinta na mamaye Rafa baki ɗaya ne, birnin da ke kudancin Gaza da yake fuskantar hare-haren Isra'ila tun farkon watan Mayu. Ukraine ta faɗa yau Juma'a cewa wasu hare-haren da ta ƙaddamar yau sun auna matatun mai da dama da cibiyoyin soji a kudancin Rasha, wanda Moscow ta ce ya yi sanadiyar kisar mutum guda. Rasha ta ce ta kakkaɓo jirage mara matuƙa 114. Kyiv ta auna matatun man Rasha da dama cikin 'yan watannin bayan nan, tana mai cewa hakan ya dace, kasancewar Rasha tana dogaro da su ne ta samu kuɗaɗen da take ɗaukar nauyin sojinta. Tun sama da shekaru biyu ne kasashen yamma suka yi ta yin kira ga Koriya ta Kudu da ta samar wa Ukraine makamai kai tsaye. Suna jaddada cewa makaman Koriya ta Kudu za su yi tasiri matuƙa wajen tallafawa Kyiv ta kare kanta daga mamayar Rasha.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu, sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare, wato 9:30 agogon Najeriya da Nijar, wanda ya yi daidai da ƙarfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin, inda za kuma mu ba ku dama ku bayyana ra'ayoyinku kan maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Lambar da za a kira, kamar yadda aka sani, ita ce 2-2-9-6-5-0. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu, wadda ta taya ni gabatar da shirin, da producer mu Fiona Nandudu Wamayi, da kuma injiniyan mu na yanzu Raf McLean, ni Ibrahim Ka'almasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.